haka mai wuya.
Kariya mace ta je makaranta wata uku, ta koro gida wata uku. Wannan abin nan muna ganin kamar ba abu ne na kirci ba. Shekara 27 gwamnatin NDC da iyayenta NPNDC suna mulki a kasar Ghana. Zango ta ware musu baya 100%. Tambaye abu gida, tambaye ɗan uwana, wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi dukkan Zango wanda suke wa ƴan Zango cikin shekara 27 da suke mulki a kasar.
Yawa bakan ku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau zamu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna bai da mu, kun san wannan muhawara ta yi zafi. Yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi, wato za a kwatanta da yake wannan zaɓin na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu da kowaccensu ta mallaki kasar Ghana, wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na kasar Ghana din. Saboda haka idan an dube su duka biyu, wacce gwamnatin suce tafi ciwo wa Ghana bashi ko mai akai da kuɗin, kuma sannan wacce ce cikinsu tafi samar da abubuwan masarufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa. To sai mu ci gaba.
To madalla, a yau za mu tashi ne daga amsar da Alhaji Audu Arif na NDC yar adawa zai bayar akan tambayar da na masa a waccan mako mai John Muhammad zai kawo sabo domin a zabe shi. Amma kana da minti ɗaya ka mai da martani akan bayanan Alhaji Ahmed Ayuba.
Bayan martanin da zan mai da shi ne, NPP in suna magana ya yi batun wancan kuri'an da aka jefa. An samu a rinjaye da wurin da zuwa ɗaya da
ɗari hudu.
Amma bai iya ya gaza muku abinda NPP ke yi ginin. Ke su jefa magana ba su iya gwada bambanci da aka abinda 1996 abinda ya sunan shi NDC zuri suka rinjaye NPP da shi. In ya iya gwada maka wannan, sannan ya ce maka ai wanga election da aka yi, rinjayen da aka yi ya fi wannan. Amma kada ka ce kai ka gwada na NPP, ba ka gwada ma jama'a abinda NPP suka samu, ka ce wai ga rinjaye ba. Ni ba so ina jayayya ma kan irin wannan magana. Domin ba abu ne da yake ya wuce. Sai da amfani ma yau mu koma muna.
Yawwa, to
mu tattauna.
To mu duba wannan tambayar.
Yau muka shirya. Muka aje. Shine yau an furiye ce sendare suka faɗi suke cewa suke buci da shi.
Wato kana nufin makarantar sakandare a kyauta ke dan da ake da wannan gwamnati take bayarwa ke
nan. Da za su furi ya ce mun ga ya musu kamar su hakuri in ya so a samu inda yaran makaranta za su zauna su iya kamar classroom kenan. Abu da makarantu da dama yanda yake abin bai zama damuwa. Suka kiya, suka ce su sun yi. Suka je suka kariya mace ta je makaranta wata uku, ta koro gida wata uku. Wannan abin nan muna ganin kamar ba abu ne na kirci ba. Saboda shi mun yi niyyar in Allah ya tsaye daji za mu yi kokari mu ɗauki mu karkara wa'innan makaranta.
Alhaji Audu Arif, layinka ya katse daga inda kake zancen yariya ta je makaranta watanni uku, ta zauna gida watanni uku, so dora daga gurin.
To wannan kaga wannan ba abu ne na kirci. Da yake sun ci cin shawara abin da wannan abin ne ya faru kenan. To mu niyyarmu ne in Allah ya sa muka komo, dama wannan makarantar nan muna ginin ɗaya ɗari biyu, mun gina kamar wurin 46. Sannan muka fita kan mulki. Wasu na nan kuma an gina ba kan ba kare ba. Mun yi niyyarmu ɗauki kamar shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi. Mu ɗauki mu karkara wa'innan makarantar nan domin yaran nan su iya su samu kowa ya iya je su inda kowa ke zuwa. Na biyu, kan mu yi wannan. Ya kamata India sunan shi makarantu da suke zaman kan da abin nan ke da
private. Makarantun kuɗi private
school. Ya su cikin wannan abin nan. Don mu mu nemi wannan abin nan. Yan yaran nan su samu sukuni inda za su yi karatu. Kuma wannan karatu yanda ake karatun da muke yi. Kaga sai mu je yaro ya je ya koyi a ya sunan shi secretariat da menene wanda bai taimakon shi kamar yadda ake ce mu kwaki kwalajo. Yaro ya kare makaranta, ya kare jami'a ba a yi. Saboda shi system da za mu ɗauki shi ne a kawo makaranta kamar na technical wanda yake
na kere-kere kenan.
Ya ɗauki bashin wannan.
Makarantun kere-kere.
Kuma ya son kai wannan aiki kere-kere da kamar ilimi ya sunan shi fasaha da sauransu. Wannan abubuwan nan za a yi shi ne mutum ya je free.
To a Alhaji Audu,
koyi aikin hannu.
To Alhaji Audu, bari mu duba wannan zancen da kuka ce kuna son ku zo ku inganta zancen bada karatun secondary a kyauta, amma a baya kun nuna cewa wannan duk karatun da za a bayar a kyauta ba abu ne mai kyau ba. Shin menene ya canza a wannan lokaci yasa kuke so ku ci gaba da wannan bada karatun secondary a kyauta alhali a baya kun soki wannan al'amari?
Waye ce kaman haka gwada karatu da kyauta ba dai mai alheri ba, in ji wa?
A baya akwai abin, akwai maganganun da aka yi. Na'am.
Wannan karya ne na MPP, domin ka duba wannan free education nan.
Alhaji Audu, bari mu taka ma burki a nan, ka riga ka yi mintocinka kuma ka yi bayanai masu gamsarwa akan abubuwa da muka tambaye ku cewa me za ku zo ku yi sabo ko me John Mahama yake da shi sabo da zai zo ya nuna mutanen Ghana da za su iya su abin nan. So mun fahimci abin da kake nufi. Bari mu koma kan Alhaji Ahmed Ayuba. Alhaji Ahmed Ayuba, ka ji tambayan da na yi ma Alhaji Audu Arif da farko. Nike ce mai me John Mahama zai kawo. To ku kuma mun ga abin da kuka yi wato cikin wannan lokaci, shin akwai wani abu sabo da za ku zo da shi a wannan lokaci da mutanen Ghana za su iya tsayuwa kai su zabe ku? Muna sauraren ku.
To da farko kafin in magana abin da za mu yi, ina so dan mai da martani akan wata magana da yi akan wato free senior high school.
To bismillah.
Wallahi da na saurari dan uwana, ina so in tantsare da dariya ne ma ban sa saboda mu duka muna garin nan. Lokacin da suka dauki kudin gwamnati suka ringa talla suna biyan kudi akan radio da talabijin da jaridu don a gaya wa jama'a cewar wannan tsarin da ake so a kawo wanda duk ɗan ƙasar Ghana zai samu free senior high school a kyauta ba tare da ya biya ko aniyar ba, wannan abun nan ba zai yiwu ba. Ghana ba ta da kudin da za ta yi abu ne wanda in aka yi shi zai rusa mana harkar iliminmu gaba ɗaya a ƙasar Ghana. Yau sun canza shekara, sun zo suna cewa wai su yanzu sun amince wannan lokacin da ake magana cewa suka ce kudin Ghana da arzikin Ghana gaba ɗaya an gama cinye kudinmu, an gama cinye tsoka saura kashi. Abin da suka gaya mana kenan, suka soke allowance ɗin da ake ba nurses, baya ga haka ɗan allowance ɗin da ake ba teachers, malaman makaranta masu zuwa koyar karatu, suka soke wannan allowance ɗin. Suka ce babu kudin da za a rinka biyan waɗannan kuɗaɗen. To babu kudin da za a rinka biyan allowance ɗin wannan, ina za ku samu kudin da za ku biya secondary school, free secondary school? Abin da suka faɗa mana kenan. Kuma alhaji makeri, ni wannan maganar da muke yi dan Allah dan Annabi, ina so saboda karancin lokaci ka bari mai da hankali akan zangonnan mu. Shekara 27 gwamnatin NDC da iyayenta PNDC suna mulki a ƙasar Ghana. Zango ta wara musu baya ɗari bisa ɗari. Tambaye abokina, tambaye ɗan uwana, wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi duk ɗan Zango wanda suka yi wa ɗan Zango cikin shekara 27 da suke mulki a ƙasar.
To mun kai wurin amma ka ci gaba da gaya mana menene kuka yi tanadi da yanzu kuke so a zabe ku don saboda ku ci gaba da shi.
Abin da muka tanada shi ne wanda muka gyara harkar tattalin arzikin Ghana, muka bari GDP to debt ratio ya zo ƙasa, muka bari inflation ya zo ƙasa, muka bayar da free SHS, muna son mu kare wa'annan nasarorin nan da aka yi, mu kare yin hoɓɓasa harkokin da muka sa a gaba na sauran da muka samu shekara 3 da rabi ɗin nan da suka wuce. Muna so mu dala inganta su ne, mu dala ƙarfafa su don kada mu yi kuskure wa'annan jam'iyyar NDC ɗin nan ta zo ta mai da hannun agogo baya, tunda sun gano cewar aski ya kai gaban goshi ba abin da suka shuka, ba su shuka Zango komai, ba su shuka Ghana komai ba, ba su su girbe ƙuri'a ranar zaɓe.
To Alhaji Ayuba, akwai wata magana da ku 'yan siyasa kukan yi cewa kamar yadda kai zancen GDP ratio da zancen abin nan, zancen inflation a dan rayuwa da sauransu. Shi talaka bai san komai ba, an ce shi talaka tambarinsa shi ne cikinsa ya ji a jikinsa. To irin wannan turancin har yanzu talakawa fa suna kuka cewa akwai buƙatar su fa su gani a ƙasa, saboda abin da ke faruwa kamar ba sa gadin komi a ƙasa.
To Alhaji Makeri, ai wannan maganar da nake gaya ma hanyar da za a bi kenan talaka ya samu sauki, saboda hanyar da gwamnati take bi kenan take samun kuɗin da take bada free senior high school, take biyan allowance ɗin teacher malaman makarantu wanda suka soke, take biyan allowance ɗin nurses, ta kawo wani tsari da ake cewa one ambulance one constituency. Akwai tsari kuma da ake ce one district one party.
Mun zo kan wayannan alƙawarin, mun zo kan wannan alƙawarin. Yanzu bari mu je wurin Alhaji.
Idan yadda harkar arziki ta barbare karkashin su, suke cewa an gama cinye soka, soka, saura da shi. Ba yana aiki wani gara da inganci.
To mun gode, bari mu je wurin yawa, bari mu je wurin yawa.
Arziki ne. Shine wacin gishikin duk wani abin da zamu yi. Duk abin da muke yi. Mun gyara yadda suka lalata harkar arzikinmu, suka bari muka tafi wannan ƙwarya a hannu, muka tafi muna bara a bankin duniya don a cece mu bayan an gano mai a ƙasar Ghana. Abadan Allah jama'a.
To Alhaji Audu Arif, kaji maganganun da Alhaji Ahmed Ayuba ya yi, to amma kai ma zan nemi jin menene kuka yi ma tattalin arzikin kasar nan, wani irin tanaji kuka yi wa tattalin arzikin kasar nan, amma kuma in kana da martani, kana da minti ɗaya, kai martanin ka sannan ka zo ka kawo wannan bayani akan tattalin arzikin kasa.
To ba wai kai da kanka ka san waya na ya yanke abubuwan da ya faɗi ban ji ba. Na ga kaman ya yi magana kan free HSS inda na je na sauka yankoki. Wannan kowa ya san kaman abin da suka yi na free HS ba abin kirki ba ne. Bai taimaka ma yara ba, bai taimaka ma iyaye ba. Domin free HS din gada suke faɗi, akwai wani iyaye da dama in yaran nan sun zo gida wata uku, sai an kai su wani makaranta kuma da ake ce ma private school. Dubu goma kan wannan abin nan da yaran nan ke yi. Saboda shi banda daɗin baki ba abin da MPP suka kulla ma ƙasar nan. Ya kula mina makaranta ɗaya da suka gina. Ya kula mina ya sunan shi da suka gina. Ya kula mina university ɗaya da suka gina. Ya kula mina ya sunan shi ina suka kai ruwa, nawa suka ƙara. Lantarki nawa suka ƙara.
To barkanku da kokari malamai, muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa, inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa. Ba safar kake ji ana magana shi a kasar Ghana ba, to amma wannan karo za ku je da aka fide bili har wutsaya game da gwacece, wato gwacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta, wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari. Yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi Baba Yakubu Makeri, Aliyu Mustapha Sakwatin ne a Washington DC, muna fatan mun ba ku lami lafiya, sai anjima.